of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. A jiya, Asabar, jam'iyyar Democrat ta amince da aniyar sake inda za ta fara gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa na shekarar 2024, inda ta maye gurbin jihar Iowa da jihar South Carolina a matsayin jihar da ke kan gaba a gagarumin matakin sauyi, matsayin da ke nufin karfafawa bakar fata da tsirarun al'umma masu muhimmanci ga inda take da yawan magoya baya. Ko da yake akwai yuwar ƙarin sauye-sauye daga nan har zuwa ƙarshen wannan shekara, amma amincewar da kwamitin jam'iyyar Democrat na ƙasa ya yi yayin taronsa a Philadelphia na tabbatar da fara zaɓen fidda gwani na shekarar 2024 zai yi daban da na shekarar 2020. Ɗaruruwan jiga-jigan jam'iyyar ne suke tsaye a kan kafafunsu suna murna bayan da aka yi zaɓen cikin sauƙi. Jihohin da ke fara fafatawa suna taka muhimmiyar rawa wajen tantance wanda za a zaɓa cikin masu fatan shiga fadar White House da ke fafutukan neman kuɗi ko kuma samun ƙarfin faɗa a ji a siyasance. Galibi suna ficewa ne kafin su ziyarci jihohin da ba na biyan farko ba. Hankalin kafofin watsa labarai da mahawaran manufofi su ma suna ta'allaka ne akan waɗancan yankunan. Shugaban kasar Joe Biden ne ya jagoranci sabon shirin, wanda ake sa ran zai sanar da sake neman takara a hukumance a watanni masu zuwa. Sake fasalin zai sa jihar South Carolina ta fara zaɓinta a ranar 3 ga watan Fabrairu, bayan kwanaki 3 sai kuma jihar New Hampshire ta gudanar da nata zaɓe, kana sai jihar Nevada. Jihohin Georgia da Michigan su ne za su biyo sawu. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar cewa al'amura sun rincaɓe a gabashin Ukraine, yayin da ƙasar Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a yankunan Chernihiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Luhansk, Donetsk da kuma Mykolaiv. A cikin jawabinsa na dare, shugaban na Ukraine ya ce Rasha tana ƙara tura sojojinta da dama don ganin sun karya mana lago. Jama'an Ukraine sun ce sun daƙile ayyukan Rasha a jiya Asabar a birnin Bakhmut da aka yi wa ƙawanya da ke gabashin ƙasar. Zelensky ya lashe takobi a ranar Juma'a cewa ba zai sake Bakhmut ba. Ya ce za mu gwamza faɗa har sai inda ƙarfinmu ya ƙare. A wata hira ta wayar tarho a jiya Asabar, Zelensky ya tattauna da Firaministan Birtaniya Rishi Sunak game da sabon hali da ake ciki a Ukraine, kuma dukkansu sun amince da kai ƙarin tallafin soja cikin gaggawa daga ƙasashen yamma don tunkarar ayyukan sojojin Rasha. Sun kuma tattauna akan jurewar sojojin Ukraine na dogon lokaci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kubutar da wani likita ma'aikacin hukumar lafiya ta duniya ta WHO da aka sace shi a Mali, kamar yadda hukumomin yankin suka shaidawa kamfanin dallacin labaran Faransa a jiya Asabar. An sako Diawara Muhammadu, likita mai tallafawa WHO a yankin Minaka a ranar 2 ga watan Fabrairu, in ji wani jami'in kiwon lafiya a garin na Minaka da ke arewacin Mali, ya kuma ce yana cikin ƙoshin lafiya. Wani jami'in yankin ya ce an sako ma'aikacin lafiya na WHO a wani wuri da ba shi da nisa da birnin Gao ta yamma. Ya ce mutumin ya faɗa masa cewa ba a musguna masa ba. Ya kuma ƙara da cewa har iyahu ba iya gano wanda ya garkuwa da likitan ba. To a shekarar 2012 ne ƙasar Mali ta faɗa cikin mawuyacin hali na fama da rashin tsaro da kuma tashe-tashen hankula da suka haɗa da sace 'yan ƙasashen waje da ma 'yan ƙasar Malin. Dalilai dai sun hada ne da neman kuɗin fansa da kuma ramuwar gayya. Islamabad za ta buƙaci shugaban ƙungiyar Taliban na Afghanistan mai gudanar da ayyukansa a ɓoye da ya ja kunne 'yan ta'adda a Pakistan, bayan wani harin ƙunar baƙin wake da ya kashe 'yan sanda da dama a wani masallaci, in ji jami'ai a jiya Asabar. tun bayan da 'yan Taliban suka koma kan karagar mulki a birnin Kabul. Pakistan ta fuskanci tashe-tashen hankula a yankunan da ke kan iyaka da Afghanistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Zauren VOA. Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kan maudu'in mu dake cewa shin akwai adawa kuwa a kasar Niger? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako shine ya jagoranci shirin daga birnin Kwanni. Mahalarta taron na ta bayanai dake nuni da cewa akwai adawa a kasar Niger. Bismillah malami na gaba.
Abdulrahman Idris Kado soja waɗansu na cewa wannan biya da kuke yi saboda tsoron kofartukan ku mutane su balle su hita kofartin ma su roshe shi yasa da dole kun kabe mai gunduwa da dole kun kashe kidi.
To alhamdulillah Haruna dazu na maka bayani na nuna maka mu biyar da mun kai biya ce wadda ta nazari da kuma shi shugaban mu mutun ne wanda yake da kishin ƙasa wanda yake son ƙasar ga wanda yayi tunanin ga ƙasa tana cikin wani hali dalilin haka nan ne ya bi wannan gwamnati kuma ya tabbatar da dan takara wanda adda ko na PNDS tarayya tunda ɗan takara guda biyu ne ya dan takarar na PNDS tarayya bi yadda yayi kamar ya tabbatar da wannan dan takara idan ya bi shi ya zama shugaban ƙasa za a samu sauki wajen rigungumin siyasa domin rinjaye ya karhi can saboda samu zaman lahiya kuma kasar tana cikin rishin zaman lahiya. To dalilin da haka
nan ana cewa ku ɗan siyasar ba ɗan siyasar Niger saboda tsoron adawa ba ku da hankurin dokar risk kamar yan ka doka zabe wanda aka yi tun na manda na farko na Muhammadu Isuhu ai rinjaye ya hi karfi na tanja rinjaye ya hi karfi wajen tanja Muhammadu amma RDP jama'a kacce ta bi Muhammadu Isu amma wanga karo sai an kaga an rasa jam'iyyar da ka yayin haka nan dole sai dai inda kun kaga na son shi jaya guga can ko ka son kute saboda aba kurwa kusha.
To kamar yadda ka sani Haruna mun bako shirin jaye ya danganta da sakamakon zabe wanda yazo na zagaye na biyu da na zagaye na farko da na ɗaya da na biyu shi in ka diba wanga karo wanga zabe wanga zabe wanda an kai na karshen ga dogorin jayi ne an ka samu yadda shi wannan dogorin jayi shi ne yake tabbatar da idan an ka dallahwa kadan za a samu rinjayen ya samu karhi kuma a samu zaman lahiya domin in an ka samu rinjayi wanda da na ɗaya da na biyu ba a samu babban rinjayi ba to kuma wannan rigangamu cikin ƙasa ba za su iya ƙara ƙariya ba tunda mun gani lokacin bari lokacin IFC an taɓa samu wani rinjayi na majalisa na dan majalisa daya wanda ya sa tsakanin gwamnati da adawa bambancin majalisa dan majalisa guda ne to ai kaga ba a samu zaman lahiya ba sai da ya kai ga juyin mulki an kai ga wannan abu domin haka nan ne mu shugaban mu yayi nazari saboda son yana son a samu zaman lahiya mai daurewa cikin ƙasa kuma a samu ci gaban ƙasa domin rinjayen ya hita kware domin yanzu idan ka diba wancan wanga zabe wanda ya kare dan majalisa abinda adda koi 171 cikin 171 jam'iyyu masu rinjaye suna da wajen 129 ne ina gani adawa tana da 39 to yanzu in ka hidda Ibrahim Yakuba shi da adda shidda yanzu da ya fito ya shiga cikin rinjaye kaga kenan an zama 133 rinjaye nan ga kuma ita adawa ta zama 33 to kaga dogon rinjaye wanda duk abinda gwamnati ya so a yi cikin majalisa dole in an ka zo da shi zai hucewa a samu ci gaban kasa
wannan suna cewa kamata ku ɗan siyasar Niger ku rika dokar risk shi zaman to kuna aiki da risk ba dole inda kuka ga wato kamar tukunya tana balbalniya can kuka yi
kamar yadda na faɗa maka Haruna ai in ka diba mu jam'iyyar mu ta MP ta jamhuriya kullun shugaban mu yana aiki da nazari da neman yadda kasar za ta samu zaman lahiya ba yana nuhin ne ba yana nuhin me zai samu tunda kamar yadda na faɗa maka kowa ya san shugaban ba makwadaici ne ba to saboda haka kenan kaga babu magana a ce mun doki wani mataki na nuna wasu abubuwa ne suke sa mu bi dan bugudun adawa ko dan gudun wani abu tun tunda tunda yanzu ma ƴan Kaddiba ai yanzu ai cikin ran shayin muke yanzu da yake mu cikin ran shayin duk ga tarihin siyasar kasar ga tunga tarihin siyasar kasar ga ai babu shugaban da an ka zo ai yadda gwamnati ya shiga cikin gwamnati sannan kaso da an ka bashi kuma ya ba magoya bayan shi ya zama gida to kaga kenan shi yake nuna muna shugaba ne wanda yake da hankuri da juriya kuma da diba taimaka ma kasar ga da kuma sauran abubuwa da kuma tausaya ma kasar ga wannan ba haka an ce ba to baka da labarin ba babu wani alkawari a sauran nan
yanzu babu lahi babu lahi babu lahi babu lahi babu lahi babu lahi babu lahi
saura ne a son in yi ma bayani kai da karka yace nan ka ga yace mu don kowa shi hudura
kine zai yi magana
ina kake dan muna eh mu bada amsa cikin
amsa babu Nasir Abdulmuni wadansu na ganin saboda wagga matsala ta adawa kai bayanin babu hankuri kuma gashi an dade ba kai ga mulkin bashi yasa kamar ire-iren ku ka tattuman yewa da cikin mota tun bata taka burki ba
ai ni ban tuma koma wurin fartan kowa ba duk wanda ya ce ma na koma
cikin a wata tuman yadda cikin mota kai
ni na ce maka ni ka saurara ban tuma koma bisa fartan kowa ba in kuɗi ni ka so in ina so na san inda nika taya in samu kuɗi
kuma abin siyasa wanda zakadi
kuma abin da nake so ka gane saurara ka ji siyasar Niger in ka an Allah kai mu lahira sai ka ga hisabi tun daga talakawa za a dauko wa zalunci kamin akai ga mayya saboda talakawa an cire su su zabi mutane akan adalci su zabi mutanen da sun ka cancanta su zabi mutanen da za su fidda su a cikin matsala su zabi mutanen da addicin tsoron Allah talakawa ba su iya zabi sai an biya shi su ta dalilin haka nan an ka haihu ƴan siyasa wanda duk ya hau bisa mulki sai shi koma barawo sai yayi sata din ya san bai samu bai kuma samu mulki bai kuma samu kura gurgurdun muwayin dinka gurgurdun kurku
kun ko shi yasa an adawa kaga ganin suna da masu ikon don da kai magana
sun sani in duk wanda bai da muwayin bai da kura talakawa su da kansu suka mai da ƴan siyasa barayu babu muwayin ba a samu kura saboda haka kurun nan da kake gani suna wani kamin shi kai kamin ayi zabe shi kai su kai cikin iko baka san asarar shedowar da ya ba da dalilin haka ne in ana son al'amura na kasashe daidai ta shigaru shi taso daga talakawa nan da kaka cewa suna cikin musiba suna cikin azaba suka kada kasa cikin musiba cikin azaba saboda suna abba su zaben kowa sai da kuɗi su kuma waɗanda sun ka san kuɗin su sun ka sa an ka zabe su sai sun hiddo su sun sake su aje waɗanda sun kai asara su aje na sake sayan ku gobe da dalilin haka nan su ƴan mutane yan fartutukka ka gudun zama cikin adawa saboda da ka talauce fartin ka ya mutu in ku cikin sabon annabi da kake
dan baban mun ce ni ka da ji abinda Maitre Abdulmun ya ce wato musamman da an samu mulki to kuma sai ayi kokari a tarso suna aka raba mutane shi yasa mutane su ko ba su hankuri sun ga inda ganima take ta an cika rumbuna su ma sai a ba su nasu rabo shi yasa dole aka barin adawa a muhaci masu mulki
dazu abokina dan haka kulla yayi wata magana wanda ko da yake ba mamaki tabban ba saboda shi shugaban kasa na yanzu wato Mushallakulla kuma kowa ya gani yanzu ga makarantun ne nan ana ta yi barcan amma ana son ana ma raba mata da maza kuma irin bidijan da an kasa kamar da Jadi ka magana cikin tsaro to ne a ganin babu kasar da an kasa bidije cikin kasashen ga masu kewaye da mu wanda aka unwani da tsaronan Niger babu kasar da kai kuma Kadiba mu duk tashi hankalin ga da aka yi babu abin da an kai kire nan cikin kasar mu babu wasu rebel koko wasu ƴan kidnapping koko wasu ƴan boko haram babu su koko ƴan tahajjud babu su duk zakan mu na son kai kuma da iko Allah da hikima Allah abubuwa na nan ta yi suna ta hawawa to shi na ni ce maka Haruna abinda ya ban mamaki cewa wai mu jam'iyyar PDS tarayya wai abinda muke yi kamar mu amshi muna amsa mutane ƴan adawa suna komowa cikin mu shi man cewa da mu ma mun yi adawa
an yi muna tayi babu irin tayin da shugaban kasa tanje na wannan lokaci bai muna ba
mun kace
a saurara ka ji ba abinda nake nuhi babu irin tayin da bai muna ba tayin da duk kasar da babu ada Madiba ga ka yadda aikin gwamnati ke yi Madiba da aikin gwamnati ke yi Haruna Muhammad Bako to kasar nan ba ta yi gaba don hakan ga muka ce ka diba ka saurara mu yanzu muna sa ga lokacin da mun kai ada muna sa ido kwarai ga aikin da gwamnati ta yi tunda akwai lokacin da duka ƴan jam'iyyar Independence Tarayya kama makin duk wata mai girma Alhaji Muhammadu Isu shugabanmu na wannan lokaci shina gamuwa da Tanja Muhammadu mutane mu ba mu sa abin da yake yi ba banda Allah da shi Tanja da Muhammadu Isu babu wanda sa abin da suke yi to ya hoda muna da mun ka matsu abubuwa na suka yi na kishin kasa da ya gwabce yace shina yi shina son shi ta zarce ka taba ganin lokacin da sun ka hadu
amma sun ka bar hada
kuma
sabke mai ita adawa kai 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 don
ko ce karanta amsa akai mu yanzu in dai wannan ne laihin tarayya ko Allah ya ƙara watsar da su jam'iyoyin in dai amsa su shine laihi mu ba mu bara amsa duk wanda ya kawo kai ne ba mu hwashin amsa shi
suna kasuwa da kansu mutane
wannan ayyukan da shi mai girma Muhammadu Isu da ayyukan da mai girma Alhaji Bazum Muhammad kai shine ka maido da su
Musa Karhe ya kake ganin makomar wannan adawa a cikin wannan kacici ana ganin gata ta yi rauni kuma ana samu wasu kusoshi na ballewa suna biyan masu mulki
alhamdulillah kamar da ni cikin da bugga babu tabbiya ni irin maganar dan horon wallah da ya sanya kwade gaskiya na tsakanin da Allah
wace gaskiya kwade
abun da gai saboda matsalolin da a cikin kasar ga ya kwade shugabannin nan da sun ka jagoranta suna cikin cuta suna cikin matsala
bai ce
hakan akwai ba su aiki ba
ba cuta wani aikin da
no bari da kata wani aiki wani aiki babu wani aiki wanda an kirga an kai kuma ni na gaya maka ni na goyi ba magana da yi a rashin diyaucin yan adawa waɗanda suka tadda hannunsu domin a ƙara musu abin duniya saboda mu yau talaka da muke nan ga muke cikin siyasa ba ka saurara duka na ruwanmu duka hashi ban ɗebewa bai muna adalci ba kowane ne mawaɗi ne don me za a tambaya ta waɗe bai adalci ba ni ce haddi bitaɗe mun kowane ne inda ya goyon wagga na a ƙara musu kuɗi don zalunci saboda mu da abbansu talaka na kacce muke zaune nan mu ba kamar yadda ka je metin mummu ne a ce maka ba kuɗi ne ba suka samu cikin siyasa
to amma kamar ana ganin wani bi su dole su yi haka nan saboda sadar
su
ganin gida dole sai sun raba su
ba mu wa kuɗi ne sun ka samu cikin siyasa ba in kuɗi ne sun ka samu cikin siyasa da zu cikin siyasoshin da akwai da zu mun taimo mun bi kuɗin to sai ya zan ba mu iya gaya ma yau abinda siyasa ta ci gare mu yadda muka ɗauki siyasa in mun ɗauki addini haka Allah zai samu aljanna yadda muka ɗauki wanda muka bauta mu siyasa in da mun riƙe addinin mu haka wallahi za mu shiga aljanna dan haka kenan wagga maganganun da kaga ana yi kuɗi wani na aka ba yanzu dai nan da nake ka san ko jikka gabban da misali in waɗa ma amma billahi lazi la ilaha illa duk da miliyan 20 an ka ba ni ban koma cikin jami'a mai iko Qur'anin Allah ban koma dan da in koma cikin goma in bar kasar ga ta wurin da da dan mi zan tiya ba ba son kasa saboda mi saboda wa'anda zan kawo ma ba ɗan son kasa ne ba ni na son kasa shiki ni ga gudana
talakan ku na gidan kwazo
ni ga gudana ciki
to madalla masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan muhawara kuma sai mu ce mun gode ma Musa Karhe shugaban adawa na nan birnin Kwanni dan ba mun mance ni na jam'iyyar PNDS Tarayya Habibu Mummuni na kungiyoyin fararen hulla magatakarra ne na kungiyar sunan da rashin birnin Kwanni akwai Maitar Abdullahi Muni wanda wato ya ce shina tsayin da gigin yanzu duk da yake na ce ya tumanye da cikin mota ce bai tuma yake ba ta kwada sai kuma Abdurrahman Idrisa Kado Soja coordinator na jam'iyyar MPR Janguriya da Jadi Lumana da kun kaji shina ta wato hargowa cikin wannan muhawara to daga nan sai ce muku assalamu alaikum
anan shirin ya kawo jiki baki daya
idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Haruna Mamman Bako wanda ya shirya kuma ya jagoranci shirin daga binnin kwanni sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Binni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau shirin Rayuwar Birnin ya garzaya ne a unguwar Asokoro, inda muka zo zauren wata mata inda take Minibundes Fruit, wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana, amma na tafi na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi. Gata nan bari mu zanta da ita. Ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki?
Assalamu alaikum, sunana Goodness, my Goodness Fruit Juice Salad and Bar. Muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su, kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha.
To kaman ke daga wace gari, yar asalin wace jiha ce a Najeriya?
Niyar Plateau ce.
Jihar Plateau? A ina a jihar Plateau?
Niyar Lantang ce.
Ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari?
Shekara na 6 yanzu da wannan business.
Shekaran ki 6? Shin kin yi karatun boko?
Na yi karatun boko.
Kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko?
Na kare secondary school ne kawai. Amma na yi karatu a kan fruit sosai. Kuma na je course na shi na san fruit in and out, me yake ci, wanda ba kyau, wanda ba kyau a hada, da wanda kuma yana da kyau a hada, ibada amfani a cikin jiki, duka na karanta su.
To kamar me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau, kuma yana da kyau a jiki, kuma yana da amfani sosai. Shi ne na shiga business din. Wawa business kadai ba, muna so mu ga lafiyar mutane, kuma yanda mutane da yawa suna so su ci, ba su san yanda suke yi ba, suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi? Kika bar challantan kika taho nan Abuja?
Zuwa na Abuja ba don business din ba. Na zo ni ina zama Abuja, amma nan aka koya min aikin, shi ne na zauna nan nayi, amma da lokaci za mu kai shi har Lantan.
To wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja za a ce rayuwa ce mai tsada, akwai wahala. Kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a Lantan din, baki yi wannan sana'a, ko kina ga anan ya fiye miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu ga baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki. Muna da yi ne kawai, Allah dai zai taimake mu. Da ba haka ba, amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mun kai su da su. So ba sauki, kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa?
Kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai wani kudin mai yawa ba, amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka?
Da kam a rana muka yi kai 70,050, amma yanzu muna da lallaba ne 25,30,40, ya dafin yanda muka samu. Amma mu samu aiki, mu fita mu je wuje mu aiki, ko mu samu masu zuwa koyan karatu, shine muke samu up to 150,200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa. Kaman za ki ga kudin sufuri na mota da kuma haya. Kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwe.
anguwar Jikwai.
Yes, a Jikwai first three. Kuma haya akwai dan sauki wahalar moto ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100 yanzu muna kashe 500-600 tafiya da dawowa 1-2.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 anguwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,000-250 ya depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale.
Dani ba be bari na ji dadi ba uban na za yaro zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya ga ta baka tuba ni ba kana da bayan ma baka goya ni ba kai ka haife ni baka tuba ni ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayan ka baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya na son a je na university ta kaduna komai na yayi quality zama doctor da gida ga infinity kana nufin cewa da zaka yi security na tambayan ka oh baba na tambaya hey na tambayan ka wayo na tambaya hey hey haife ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tari da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa haife ni be kula da ni ba be bari na ji dadi ba uban na za yaron zamani be damu da shi ba be kai shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaki ya da ta ba ba ne gani nan ban da tsaya ba ba ne.
kawo ƙashen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.